بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من الاهتمام شدة فوتن ترى وتر رمضان هجرة بحيرة الهدوء أربعين بكر ودى تيدي ديدا أشرنا أكل وتنبيو ميلادية دبو بيو دا أشرنا شراء منا نتكين سورة أربعين دا أكو إتتي سورة الشورى أجيا من آية فرشان آية تا أربعين دا بيو فدن الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يوم بإذن الله تعالى ذا متاشي فرقا آية تأربى إن أفعلنا سورة فدن الله تعالى ولمن صبر وغفر. بل بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كغباتا عند غفر الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فنفر الله تعالى ليتدو ولا يرى مقتم فتم أبن أكي مسا waɗannan babu wata dama ko wata hanya da za a iya kama su da laifi ballantana a hukunta su. Sai ya zama wannan aya adafi ne akan waccan jibla, sai ya zama walaman sabara, amma wanda ya yi haƙuri ya yi yafiya ya yafi abin da aka yi masa, to wannan shi ne ya fi. Kaga sai ya zama jimla kenan ta haɗe da waɗancan jimloli mana da suka gabata. Shi sa Allah ta'ala yake cewa wala man sabara. Allah yake duk mutumin da yayi hakuri dangane da abin da ya shafe shi na cutarwar masu cutarwa, ko abin da ya same shi na cutarwar mutane, wa ghafara kuma ya gafara, ma'ana ya sitirce laifukan waɗannan mutane da suka zalunce shi, bai nemi ya rama kwatankwacin abin da aka yi masa ba, duk da cewa yana da cikakken ikon da zai iya ramawa, amma ya yi haƙuri ya yi yafiya. To haƙiƙa wannan haƙurin nasa da afuwar tasa suna cikin al'amura waɗanda suke masu girma, abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala zai gode masa. Shine ma'ana wala man sabara wa ghafara, ma'ana duk mutumin da ya yi haƙuri ga barin cutarwar mutane kuma ya yafe musu, ma'ana ya rufa musu asiri, bai tona musu asirin abin da suka aikata gare shi ba, a ya bar ma Allah, to wannan yana yi daga cikin waɗanda suka yi abin da Allah ta'ala zai gode masa kuma ya ba shi kyakkyawan sakamako a kan haka. Amma sai Allah ya ce inna zalika, lallai yin haka ɗin, ma'ana afuwa ɗin da rangwame ɗin, lallai yin wannan afuwa da rangwame ɗin, lamin azumin umur, wallahi yana cikin manya-manyan wato al'amura, ma'ana yana cikin sifofi waɗanda suke tattare da wato girma. Wannan aya tana fa'idantar da mu cewa lallai mummunai waɗanda suke ɗauke cutar wadda mushrikai suke musu, sukan yi haƙuri ba su kama su da laifin abin da suka yi musu ba, bayan sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suna cikin manyan bayin Allah, domin aiki ne na bayin Allah. Kuma yadda za mu ga ‘yar uwar Sayyidina Umar ɗan Khattab haka ta jure irin cutar wadda ya yi mata kamun musulunta, har dukan ta yayi akan musulunci amma tayi abuwa ta kyale shi. Haka nan mijinta Sa'id ibn Zaid ɗayan goma ƴan aljanna shi ma Umar ya musguna masa amma kuma yayi hakuri ya kyale shi har Sa'id ɗan Zaid yake cewa laqad ra'aytuni wa anna Umar lamusiqi ala al-islam qabla an yuslima. Umar yace wallahi da gaske a lokacin da Umar ya sa igiya ta farka ya daddaure ni saboda na musulunta, lalle sai na fita daga musulunci. Amma duka waɗannan ya jawo waɗannan bayan Allah suka yi hakuri, babu wanda yake sai ya rama ko sai ya dauki fansa har zuwa lokacin da Umar ya shiga musulunci. To ire-iren waɗannan da suka yi hakuri suka yi yafiya, to suna da kyakkyawan sakamako a wurin Ubangiji. Shi sa Allah ya ce wannan ba kuma kowa ne zai iya ba, domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan al’amura masu daraja, manya-manyan sha’ani da siffofi maɗaukaka wanda ba bai siffantuwa da shi sai wanda ya siffantu da kyawawan siffofi. Shi sa wani wurin Allah ya tabbatar da cewa hakan sifa ce ta girma. Allah ya ce wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Allah ya ce kyakkyawa da mummuna ba su taɓa zama daidai, ba ɗaya ba ne. Shi ya ce idfa billati hiya ahsan, ka ije mummunan da aka yi maka da abin da yake mafi kyawu. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa, ya zanto wanda tsakaninka da shi akwai gaba ta inna da ha, ka mu'amalance shi ka annahu waliyyun habib, kai ka ce wani masoyi ne wanda yake na kuddukun tsakaninka da shi. Amma sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru, ba kowa ke samun wannan matsayi ba, ya kai ga wannan matsala ko wannan sifa ba, sai waɗanda suka yi hakuri. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, ba kowa yake kaiwa ga wannan matsayi ba sai ma'abucin hakuri ko ma'abucin rabo wanda yake rabon ma kuma gagarumi ba karami ba. Shi yasa kenan yin hakuri kan wannan zalunci da aka yi ma mutum da yin afuwa da rangwame yana cikin manya-manyan al'amuran da Allah ke ɗaga matsayin wanda ya aikata. Na'am.
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
بايان الله مدوك شنزركي يا حكيتو منا وأنن سنفي نوأنن كافري da yanayin yadda suke tsaurin kai da ƙaryata Allah. Kuma Allah ta'ala ya tunatar da su a ayoyin da suka gabata akan kaɗaitakar Allah wurin cancantar a bautata masa. Bayan duka waɗannan da tsoratar da su da Allah ya yi kada su rubi da duniya, sai Allah ya biyo da bayanin cewa wanda fa ya ɓace ma hanya bayan duka waɗannan bayanai sun zo masa, to wannan batan wato ya tabbata ne gare shi shi kadai, babu kuma wani wanda ya isa ya iya shirya da shi, saboda Allah bai nufe shi da shirya ba. Allah ka shirya da shi. Sai Allah ta'ala yake cewa wa man yudlilillahu, duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi gabarin hanya ta daidai, famalahu min waliyyin min ba'di, bai da wani majibincin lamari ko ma bayan Allah da zai iya jibintar lamarinsa a kan wannan batan da ya yi, ballantana ya dawo da shi izuwa ga hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Mana babu wani wanda ya isa ya dawo da shi hanya ta daidai, kamar yadda Allah yake cewa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi, duk wanda Allah ya shirye shi ne shirye, wa man yudlil, wanda Allah ya batar, falan tajida lahu waliyyan murshida, ba za ka taɓa samun wani majibincin lamari gare shi wanda zai iya shiryar da shi ya dawo da shi girba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ba dan komai ba saboda Allah ta'ala ya nufe shi da bata, saboda haka babu wanda zai iya shiryar da shi. Allah ya ce wa tarar zalimina, za ka ga azzalimai waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala, lamma ra'aw al'azab, yayin da suka ga azabar Allah ta tinkaro su, a nan za ka gansu ya ƙulu na suna masu cewa hal ila maraddin min sabi, ko shin za mu samu wata dama, wata hanya da za ta mai da mu zuwa duniya domin mu aikata ayyuka na gari mu tsira daga bala'in wannan rana. Ma'ana suna tunanin ko akwai wata hanya wadda za ta kai su zuwa ga komawa duniya, ba dan komai ba, wai dan su gyara abin da suka yi a baya na laifuffuka su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhalin kuma wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, maganar a mai da su duniya ba ta taso ba. Ma'ana kamar Allah ta'ala na cewa kenan, ya kai annabi Muhammad, za ka ga waɗannan da suka zalunci kawunansu suna ta faɗin cewa lokacin da suka hangi azabar Allah ta tunkaro su ranar lahira, sai ka ji suna cewa ko shin za mu samu wata hanya ne wadda za ta mai da mu duniya domin mu aikata ayyuka na ƙwarai. Jawabi babu, mai da Allah ke cewa walau tara iz wuqifu ala an-nar, Allah ke da za ka ga waɗannan kafirai a lokacin da aka tsaida su bakin wutar jahannama kamun a sa su, za ka gansu a wannan lokaci suna kidime faƙalu, sai ka ji suna cewa ya laitana, ya kai canmu, nuraddu, a mai da mu duniya, wala nukadibu bi ayati, ba za mu ƙaryata ayoyin Ubangijinmu ba, wala kuna minal mu'minina, kuma za mu zama cikin mu'mini. Ma'ana wai yanzu suke neman a mai da su duniya domin wai su gyara abin da suka ɓata a baya, wanda kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Ma'ana za su dinga cewa ko shin akwai wata dama, akwai wata hanya da za ta kai mu wato izuwa ga duniya domin mu gyara abin da muka aikata. Sai Allah yake ne,
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
Allah ta'ala ya ce wa tarahum, zaka ga dai waɗannan kafirai ko waɗannan azzalibai a ranar alkiyama, yu'raduna 'alaiha, ana bujuro da su kan wuta kamun su shiga, za a ajiye su ga su suna kallon wutar tana kallon su. Allah kiyashe ku, kuma ga wutar tana rugugi, tana Allah Allah a watsu, tana Allah Allah a zuba su. Domin Allah ya faɗa wurin wutar da kanta Allah Allah take ci, takadu tamayyazu min al-ghayz, wutar kamar za ta yayyage saboda fushi, jira take kawai ajibu kafiri ta maganinsa. To Allah ke da za ka ga waɗannan azzalimai, ma'ana waɗannan mushrikai a ranar ƙiyama, lokacin da aka bujuro da su a kan wuta a gaban wutar jahannama kamun a shigar da su, Allah ya ce da ka gansu khashi'ina, suna cike da tsoro da firgici, suna cike da nutsuwa da ƙanƙan da kai a ranar, saboda sun kai ƙwaƙwalwa wurin rauni. Ranar duk abin da aka ce su yi za su yi, wanda a duniya kuma sun kangare sun ce ba za su yi ba. Allah ya ce za ka gansu, ma'ana suna cike da nutsuwa ba nutsuwa fa na kwanciyar hankali ba, nutsuwa na dole. Zaka gansu suna cike da rauni, kaskanci ya lullube su. Allah ya ce mina zulli saboda kaskancin da ke kansu a wannan ranar. Yanzuruna suna duba zuwa ga wannan wutar, min tsarfin khafi, daga gefen idanuwarsu. Ma'ana suna kallon wutar ta gefen idanunsu, domin ba za su iya kallon wutar gaba ɗaya ba saboda bala'in da take tattare da ita. Sai dai su kalle ta ta me ta gefen idanu kamin su shiga cikin wannan wuta ɗin. Allah ya kiyaye. Saboda haka sai su dinga sa'atar kallon ita wannan wuta ɗin da aka bujiro da su, aka ajiye su a gabanta kamin a shigar da su cikin wannan wuta. Wannan aya tana nuna mana kafirai a ranar la'irar nan za a bujiro da su gaban wutar jahannama kamin a shigar da su, domin firgicin ya ƙara yawa tattare da su. To sai malamai suke cewa ya za a yi kuma da wata aya da ta nuna kuma za su tashi ma ranar la'irar ɗin ba tare da sun ga wutar ba, ba ganin ta za su yi ba, saboda za su tashi ne a ranar lahira ba su da idanu, mana ba sa gani. Kuma idan Allah ta'ala ke faɗa a wani wurin yake cewa wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah ya ce za mu tashi su ranar la'ira fuskarsu na tattare da makanta, sun zama makafi, ba sa ganin me, ba sa ganin wato komai a wannan rana ɗin. To wane irin kallo ake nufi? Ga kuma nan Allah yana cewa suna kallon ita wutar, suna mata sata gani, kaga suna gani kenan. Wannan kuma ayata tana nuna kuma sun tashi ba su gani, ma'ana sun tashi da makanta. To ya abin yake? A nan ne malaman tafsiri suka tattauna. Wasu suka ce abin da ake nufi a nan cewa za a tashe su da makanta, suka ce ana nufin a farkon tashinsu a kiyama za su tashi makafi, ba su ganin komai. Amma lokacin da aka gangaro inda za su shiga wuta, Allah zai buɗe musu idanuwarsu. Sai zamo nan za a tashe su, daga lokacin da aka tashe su ne za su tashi makafi. Wannan kuma lokacin da aka ajiye su gaban wutar jahannama za su shiga, lokacin idanuwarsu ras suna ganinta. Sai zama wannan aya tana magana a wani lokaci, wannan aya tana magana a wani lokaci. Masu magana ta biyu suka ce abinda ake nufi ba wai gani na makanta ba ne, ba wai ba za su ganta ba ne a nan za a tashe su makafi, ba wai ana nufin makafin za su tashi ba, a'a ana nufin za su tashi ne makafi gabarin abinda zai faranta musu. Mana ba yadda za a yi su ga abinda zai faranta musu, sai dai abinda zai kona musu rai, sai dai abinda zai jefa su cikin bala'i, sai dai abinda zai ƙara ɗaga musu hankali. To kaga a nan tunda ko ba za su ga alheri ba, tamkar makafi suke, domin ba za su ga abinda zai faranta musu ba. Masu magana ta uku suka ce a'a wannan wasu mutane ne, wannan ba wasu. Akwai waɗanda za a tashe su makafi saboda mai yanayin laifin da suka aikata, akwai waɗanda kuma za a tashe su suna gani ido da ido. To wannan aya tana magana ne kan waɗanda suna gani ɗin, waccan kuma tana magana ne kan waɗanda saboda girman laifin nasu makafi ma za su tashi a ranar alƙiyama. Allah ya kiyaye mu. Wannan dai duka yana nuna irin yadda waɗannan kafirai za su tashi suna satar ganin wutar da za a zuba su, suna cike da firgici kamin su shiga cikin wannan wuta ɗin. Allah ta'ala yake cewa bayan wato suna kallon wannan wuta, yace wa qalal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala, waɗanda suke ƴan aljanna, Allah ya samu daga ciki, suna cewa innal khasirina, sai su ce lallai asararru taɓaɓɓu babu asararru tababbu sai alladina khasiru anfusuhum sai wadanda suka yi asarar rayuwarsu a banza wa ahlihim kuma suka yi asarar iyalansu suma a banza yawmal qiyama a ranar qiyama a ce sai tafi ranar lahira duk wannan rayuwar da suka yi a duniya numfashin da suka yi wanda shine jarin dan adam to gaba ɗaya wannan numfashin ya tashi domin babu wani aiki da zai kare wannan numfashin yadda za su samu numfashi mai kyau a kiyama babu sa'annan sun yi asarar iyalansu domin idan iyalan suna da imani to ba su bar domin ba yadda za a su zauna guri ɗaya da masu imani tunda su waɗannan sun tashi ba su da imani a ranar kiyama Allah ya tsare Allah ya ce ala ku saurara innal zalimina lallai azzalimai waɗanda suka yi shirka da Allah a ranar alƙiyama fi azabin muqim suna cikin wata azaba wadda take dawwamammiya azabar da ba za ta taɓa yankewa ba a tattare da su a wannan rana zahirin wannan aya malamai suka ce mummune a ranar alƙiyama tana nuna suna cikin nutsuwa duk wannan tashin hankalin da firgici na alƙiyama ba su ci za su kasance masu godiya ga Allah to a lokacin ne za su faɗa ma waɗannan kafirai kuma zahirin ayat ta nuna za su faɗa ne a gabansu kuma ido da ido suna jin su suna ganin su za su ce da su ai babu asararru sama da waɗanda suka yi asarar rayukansu da iyalansu a wannan ranar don wannan ya ƙara musu baƙin ciki da nadama wanda ba za ta yi musu amfani ba kan abin da suka aikata na
ma kana lahum min awliya a yansurunahum min dunillah wa man yudlilillahu fama lahu min sabil
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana lahum min awliya sa'annan dai waɗannan kafirai ba su da wasu majibinta lamari waɗanda za su iya jibintar lamarinsu a wannan rana ballantana su iya fitar da su daga azaba da take ciki madawwami shi na ce wa malamin min awliya a ba su da wasu masoya yansurunahum da za su kawo musu taimako da ɗauki wurin fitar da su daga bala'in da suke ciki min dunillahi kuma bayan Allah sa'an nan kuma wato ba su da wani taimako da za su samu me yasa saboda sun fi fito na fito da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a wannan rana ba wani wanda zai tsaya musu balle ya nemi a rage musu bala'in da suke ciki na azaba Allah ta'ala ya ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi to fa wannan fa malahu min sabil ba shi da wata hanya kuma wanda zai iya kubuta daga wannan bata tunda Allah ya riga ya rubuta ta babbe ne shi to anan zai tabbata a matsayin ta babbe Allah ya kiyaye shi na'am
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير
الله سبحانه وتعالى سيجاو هنكل ما سيمان باين يا جم بيان شيوا ga fa makomar kafirai ga ta masu imani duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani mai da Ibn Kathir ke cewa zakara ta'ala ma ya kunu fi yawmil qiyama bayan Allah ta'ala lamma zakara ta'ala ma ya kunu fi yawmil qiyama bayan Allah ta'ala ya ambato abinda zai kasance a ranar lahira min al ahwali na abubuwan ban tsoro والامور العظام ده manyan al'amura al'a'ila masu fitarwa haddara min kuma Allah ya tsoratar akan su wa amara bi istidad sai umarci masu imani da su yi kyakkyawan tanadi ga wannan rana, su yi shirin wannan rana, domin in ba su je da shiri ba, irin wannan taɓewar ita za ta same su. Allah ke yi, Allah ta'ala yake istajibu li rabbikum, ku amsa ma Ubangiji ya ku mutane, ku yi imani da shi, ku ba da gaskiya da shi, ku yi masa da'a, ku bi manzansa sallallahu alaihi wasallama, min qabli an ya'ti yawm, tun gabanin wani yini bai zo muku ba, shine yinin ranar la'ira, wanda wannan yinin idan ya zo, yini ne wanda la maradda lahu min Allah, babu wani abu ko wani wanda ya isa ya juyar da wannan yinin, ya hana wannan yinin zuwa bayan Allah ta'ala ya gama yanke hukuncin gunin ya zo. Mana ba wanda ya zai tashi cewa za a tada kiyama ya ce ba zai yi ba, babu. Shi yasa ku amsa kawai kiran kamun wannan gunin, tun kamun yinin da zai zo babu wanda ya isa ya juyar da yinin, idan Allah ya hukunta shi. Kuma idan Allah ya yanke lokacin ya yi, to ba wanda ya isa ya ce a'a bai yi ba, dole wannan yinin ne zai tabbata. Kaga shi kenan ya kamata ku amsa ma kiran Allah ta'ala, ku ba da gaskiya da shi, ku yi imani da manzansa, ku bi dokokinsa, tun gabanin wannan yini. Allah ya ce malakum min malja'i, a wannan rana ba ku da wata mafaka, yawma idhin a wannan ranar, wa malakum min nakir, kuma ba ku da wani abu da za ku iya inkari na ɓarnar da kuke fuskanta ko azabar da kuke fuskanta. Lafazin malakum min malja'i, ma'ana a wannan rana ba ku da wani guri da za ku je ku fake, babu wani wuri da za a je a fake ta zama mafaka, ta zama cidin mun tsira ga barin wannan azaba, babu. Kenan duk inda mutum yake tunanin zai gudu, babu. Shi yasa a wani wurin ma Allah ya ce wanda yake gani yana da inda zai shiga cikin sama ko ƙasa ya je, in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu, in ka zai yi, in kun ga zai yi ku iya guduwa to ku gudu, ku je ku je duk inda za ku je. La tanfuduna illa bi sultan, ba za ku iya ba sai da iko, kuma a yau wala sultan lakum, ba ku da wannan iko. Shi yasa Allah ya ce malakum min malja'i, ma'ana a wannan rana ba ku da yawma idan ba ku da wani wuri da za ku je ku fake, sannan wa malakum min nakir, sannan kuma ba ku da wani dama da za ku yi inkarin bala'in da kuke ciki, sai dai ku karɓa kawai yadda kuka gani ku yi haƙuri. Amma ba ku isa ku ce ya aka yi mana haka, ko mu bai kamata a yi mana haka ba, bai kamata a samu a bala'i ba, za ku ci. Lafazin min nakir, malaman tafsiri wasu suka ce ana nufin ba za ku iya inkari a wannan ranar dangane da azabar da kuke shiga, sai dai ku gamsu, ku karɓa ta muku ko ba ta muku ba. Shi yasa wani wurin Allah zai ce islauha, ku shiga ku ɗanɗani zafin. Fasbiru, ku yi haƙuri, aula tasbiru, ko ba kada ku yi haƙuri, sawa'un alaikum, duk ɗaya. Ko ku haƙura ko kar ku haƙura, duk ɗaya. Inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna, za a sakanta muku abin da kuka aikata ne. To nan ma ba ku da wani wato inkari na abin da kuka gani ba za ku iya. Wasu suka ce wa malakum, ba ku da me min nakir, ba ku da wani wanda ya isa ya iya tsayawa a ranar ya hana a yi muku abin da aka yi muku na azaba, babu. Kenan duk gumakan da duk wanda kuka riƙe ba Allah ba, da kuke ganin a ranar za su yi muku, kowa zai bace. Ba wanda ya isa ya tsaya a ranar ya ce a'a waɗannan a daina azabtar da su, a fitar da su daga cikin azabar da suke ciki, babu. Kaga shi yake cewa ihun ka banza ke, in ma ka yi ihun bai amfani, in ka yi rakin bai da amfani, kuma in wutar ta cinye dawo da gangar jikin za a yi da fata kullama nabjad juluduhum badalnahum juludan ghayra liyazuqul adha ni yayin da naman da fatan ya zagwanye a wutar Allah ce sai a kawo wani sabo sai ya juye nan take zama sabo liyazuqul adha domin su cika da dandan adha haka za a ce Allah ke kaga shi kenan abinda ya kamata musulmi yayi wannan magana da Allah ya faɗa istajibu li rabbikum a amsa kiran ubangiji abinda Allah subhanahu wataala ya umarni kawai dan me domin a wannan rana duk abinda kai ma bai da wani amfani kai hakuri ba zai maka amfani ba baka yi hakuri ba ma ba zai maka amfani ba duk daya dan me baka da inda zaka domin a wani wurin Allah yana cewa wato kalla la wazar ina ai baka da wani wuri da zaka je ila rabbika yawma idnil mustaqir yawma tabbatat tana gurin ubangiji Allah ya sa mu cika da imani mana wannan yana nuna musulmi ya shiga taitayin sa yayi imani da Allah yace yayi rudin zamani yace yayi wanda suke rudar sa cewa je kai abin da kaga dama ranar ina nan ka kiyayi wanda zai ce ka daina sallar ba dai aljanna bace mun baka wallahi shi ma ta kan zai ka dai ji abin da Allah yake min nakir in mun dau tafsiri na biyu babu wani wanda yake ni ke a ranar kowaye shi yace a fitar da su daga azabar da ake ciki babu shi saboda babu wanda isa Allah ya tsaida hukunci wani ya tayar wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukm Allah yana hukunci ba wanda yake sai ta hukunci Allah ya sa mu cika da imani na'am
fa in aradu fama arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa albalagh wa inna idha adqana al-insana minna rahmatan fariha biha وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
الله سبحانه وتعالى يقول فَإِنْ أَعْرَضُوا تو إذا وأنن كافري وأنن مشركي سك بجري قبر أمسى كرم أبنجي ليش استجيبوا لربكم جنة سيسو سك بجري سك شيء بذاس أمسى با kuma ka da laifin komai ya kai annabi fa ma arsalnaka alaihim hafiza Allah yace ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammadu ka zamo mai kulawa da su ko mai musu hisabi ba ba ruwanka ka isar da sako kenan Allah ba zai kama ka da laifin komai ba in suka bijire suka ce ba za su yi ba ba mu nada ka ka zamo mai hisabi mai kiyayewa mai tilasta su su yi imani me ke kanka Allah ya ce in alayka illa albala Allah ya ce ba komai bane akan ka face ka isan musu da sakon da Allah ta'ala ya umarce ka ka isan musu na cewa su bautata ma Allah ta'ala shi kadai shikenan kuma ka sauki man yuti'ir rasula wa qad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza wanda ya bi manzo Allah ya ba Allah wanda ya juya baya Allah ce ba mu aiko ka ka zama mai kiyayewa a kansu ba ba mu ce dole ka tilasta su ba kenan dan mutane sun ki bin abin da manzanni suka zo da su wannan kuma zai sa Allah ya kama manzannin da laifi ba dan manzo ya je ya rasa mai imani da shi ba zai sa Allah ya kama shi ba shi yasa manzo Allah ya ce an nuna min wato manzanni da kuma al'ummatansu ya ce na ga wani manzan da 'yan mutane kaɗan wani manzan da 'yan mutane kaɗan ya ce kai wani annabin ko manzan ya wuce da mutum biyu a bayansa su ne kaɗai suka yi imani wani ya wuce da mutum ɗaya shi kaɗai ya yi imani da shi ya ce kai wani annabin ma ko manzan ya wuce shi kaɗai ya je shi kaɗai ya dawo ba wanda ya yi imani amma misali Allah ya kama su da laifi wannan yana nuna annabi ya isar da sako ya gama ya rage na mabiya su bi, in sun bi amfanin su zai amfanar, in sun ki bi cutar su za ta cutar, ba za ta cuci wannan annabin ko ba. Shi sai Allah ya ce fa in a'radu, idan suka bijire ga barin amsa kiran nan da Allah ya ce su yi suka ki, fa ma arsalnaka alaihim hafiza, Allah ya ce ba mu aiko ka ka zamo mai kula da su, mai kiyaye su, mai isabi gare su, mai tilasta su su yi imani. In alaika illal bala, ba komai ne a kanka ba, ba komai aka dora maka ba, ba ce isar da sako kuma ka isar da sakonka, ka kammala babu nauyin komai a kanka. Allah ce wa inna, lallai tabbas mu, idza azaqna al-insana minna rahma, duk sanda muka ɗanɗana ma ɗan adam wata rahma daga gurinmu, muka bashi lafiya, muka bashi arziki, muka bashi ɗaukaka, Allah ce fari'a biha, sai ka ga yana farin ciki, yana alfahari, yana murna da wannan ni'imar da muka bashi. Ma'ana sai ga yana farin ciki, yana murna, amma kuma zai gode ma wanda ya samar da ni'ima. Ma'ana ta hanyar yabi Allah ko yabi dokokin Allah, wannan ba shi ba ne. A zai ta farin ciki ya ci sharholiya, ga shi yana cikin mai jin daɗi da arziki da lafiya da daula da komai. Allah ce wa in tusibkum sayyi'a, idan kuma mummunan abu ya shafe su, talauci, cututtuka da tashin hankali suka fada musu, bima qaddamat aydihim, saboda kuma sababin abinda annayensu suka gabatar ne, wannan musiba ta zo. Allah ce anan kuma fa innal insana, lallai ɗan adam kafurun, sai ka ganshi ya zama butulu, sai fanɗare ma Allah, ya dinga neman ma nuna cewa Allah bai masa adalci, bayan kuma wannan bala'in da ya afka masa shi ya jawo kansa. A nan ayat tana nuna mana ra'ama takan zo daga Allah a matsayin falala, amma saboda adalcin Ubangiji azaba takan tinkari ɗan adam ne saboda sababin abin da ya aikata. Wanda a baya Allah ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Amma idan Allah ya bada falala, wannan falala ce da gurin sa, domin ibada kama ita ce tijama wannan falala, domin duk ibadar da zaka yi in aka kalli ni'imomi da Allah ya maka, ba zaka iya biyan su ba. Ni'imar gani, ni'imar ji, ni'imar magana, ni'imar lafiya, ka auna da ibadunka, wallahi ba za ka iya biya ba. Ashe falala ce kawai daga Allah. Shi yasa ya ce wa idza azaqna al-insana minna rahma, idan muka ɗanɗana ma ɗan adam ra'ama daga wajenmu, bari a biya, sai ka yi farin ciki da wannan ra'amar, amma kuma farin cikin ba za ka sanya shi ya bi Allah ba. Shine ba zai gode ma wanda ya yi masa ni'imar ba. Wanda farin ciki na hakika shine ka gode mawa wanda ya ni'imta ka da wannan ni'imar, ba don komai ba, don gudun kar ma ya zari wannan ni'imar kenan. Kamar yadda Allah a wani wuri yake cewa walla in azaqnahu na'ama'a ba'da dharra'a massatuhu, Allah ya ce duk sanda muka ɗanɗana ma ɗan adam wata ni'ima bayan tsananin cuta da talauci da ya shiga, da ya kulan na zahaba sayyi'atu anni, kawai cewa zai yi wallahi wahala ta tafi ta bani, da a wahala nake, amma sai Allah ce innahu lafarihun fakhur, sai zai ya zama mai yawan alfahari, mai yawan butulce ma Allah subhanahu wataala, ba zai tuna Allah ni'imar da ya masa. Amma ya ce wa in tusibu sayyi'a, wa'in su sifin sayi'a, idan mummunan kuma sakamako ya shafe su, ma'ana Allah ya janye ni'imar, ya jefe su da talauci, da rashin lafiya, da rashin tsaro, da cututtuka, da ma qaddamat aydihim, saboda sababin abin da hannayensu suka gabatar, ba za su kalli kuma laifinsu ba ne. A'a, innal insana kafur, Allah ya ce a nan sai ka ga ɗan adam ya mutunce ma Ubangiji, ma'ana ya yi kafirci, yana ganin cewa wato Allah ta'ala bai masa adalci ba. Malaman tafsiri anan suka ce me wani dan adam ake nufi anan, wasu suka ce dan adam ana nufin kafi, ma'ana duk sanda muka dandana ma kafiri ni'ima daga wurin mu to kafir cewa yake ya dinga alfahari ba zai gode ma Allah ba. Duk sanda kuma cuta ta zo sai ga ya butulce ma Allah ta'ala, yana ganin kaman Allah baya yi masa adalci. Wasu malamai suka ce dan adam alif wa lam anan da jinsu ya kunshi dan adam gaba daya, da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, sai dai masu imani da Allah su ne Allah zai togace, ma'ana su suna zamowa wannan ni'imar da Allah ya musu, yanzu mai musu darasi su gode ma Allah ta'ala akan wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, ba wai suna ɗaukan ni'imar a matsayin wani nau'i na kangara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an gani, ma'ana kenan idan Allah ya shafe su da wannan ni'ima sai su gode ma ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya musu ta hanyar aiki tuƙuru wurin biyayya ga Allah. Shi yasa Allah ya ce wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, ma'ana in kuka gode wa ni'imar da na yi muku ta hanyar biyayya gare ni sai in daɗe ku cuta, wa la in kafartum, amma in kuka butulce ma ni'imar to ku sani inna azabi la shadid, azabata tana da matuƙar girman gaske. Na'am.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
الله تعالى يتبت بشكر قدرته سيتي لله ملك السماوات والأرض ملك سميد قصيبة إذن الله معنى شيني سركي مي شكر إيكو أسمي كما شيني سركي مي شكر إيكو أقصي. Ma'ana yadda yake da iko 100% a sammai haka yake da shi a ƙasa. Shi ta ce mulkin sama da ƙasan baki ɗaya din nasa. Halittar da komai din nasa ne, shi ta ce ya khluqu ma yasha. Kuma shi ne ɗayan sarkin da yake halittar abin da ya ga dama. Duk abin da ya ga dama, duk abin da ka gani a sama da ƙasa Allah ne ya yi shi. Sai ya ce ya habu liman yasha. Inasan yana ba ma wanda ya ga dama ‘ya’ya mata zalla, sai a ta haifa masa ‘ya’ya mata zalla. Wa ya habu liman ya sha’u zukur, kuma Allah yana ba wanda ya ga dama su kuma ‘ya’ya maza zalla, a ta haifa masa maza kuma. Au yu zawwijuhum zukuranan wa inasan, ko kuma wasu kuma Allah ya haɗa musu maza da mata, ya zama suna da ‘ya’ya maza suna da ‘ya’ya mata, nan ma Allah ne yake ma ya ja’alu man ya sha’u a ƙima, kuma Allah ne shi ke sanya wanda ya ga dama cikin bayinsa ya zamo ba karara ba zai haihu kuma kwata-kwata ko ba za ta haihu kuma kwata-kwata. Innahu alimun qadir, lallai shi Allah mai yawan sani ne kuma mai cikar iko. Shi yasa Imam Sa'idi yake cewa wannan aya, hadhihi al-aya, wannan aya mai girma tana nuna mai, tana nuna cikar ikon Allah ta'ala. Yace fiha al-ikhbar, a cikinta akwai cikakken labari an si'ati mulkihi ta'ala, yake nuna yalwar mulkin Allah maɗaukacin sarki, wa nufuzi tasarrufihi fil mulki, da kuma yadda yake da cikar iko da mai da baza ikonsa a cikin mulki yadda ya so haka yake, kuma yadda ya tsara haka abin zai tabbata. Ba ni ja fil khalqi, cikin halitta, lima ya sha'u, ga abin da ya ga dama. Wa tadbiru li jami'il umur, kuma ayat tana nuna Allah shike tsara dukkanin al'amura hatta inna tadbirahu ta'ala min umumihi yace kai yana daga tsarin ubangiji ma saboda game wa tsarin ubangiji annahu yatanawalul makhluqa wannan ikon nasa ya shafi abin alitta gaba daya anil asbabi allati yubashiruha al'ibad yace kai hasabu banda bayi suke kaiwa ga aiwatarwa hasabun sai Allah ya gani yace fa innan nikaha yace misali aure ay min al asbabi li wiladati al aulad ayna daga sabubin a haifi yaya to in an yi auren shine sabubin da a samu yayan to samun yayan shi ma sai Allah ya gani kaga cikar ikon sa da tsarin sa ya shiga komai ke domin wani zai yi auren ba zai haifu kaga ashe kenan in ma ka samar da sabubin samun abu to akwai kuma musabbib mai sabbaba a samu abin sai ya sabbaba in bai sabbaba ba duk sabubin da ka gama tarawa ka gama samarwa ka gama tarawa ba zai maka ba shi zai ce kamar misali aure ai sabubi ne na samun da yace to amma Allah bai ga dama ba za a samu ba wallahu subhanahu wallahu ta'ala huwa alladhi yu'tihi min al-awladi ma yasha yace Allah shine yake bada ƴaƴan ya bada abin da yake dama a ƴaƴan shi sa Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Tuhfatul Mawdud sai ya fito da bayanin ayar fili domin a fahimci cewa komai fa yana tafiya ne bisa tsarin Ubangiji sai bayan ya kawo wannan aya sai ya ce faqas sama subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya raba halin zaujai halin ma'aurata miji da mata ila arba'ati aqsam ya kasa su gida hudu a aya ishtamala alai alwujud yace wannan kaso hudun gaba daya halittar da take duniya tana daya daga cikin waɗannan kasan ma'ana waɗannan kasan ko dai waɗanda za su haifi mata zalla ko kana kasan waɗanda za su haifi maza zalla ko kana kasan waɗanda za a haɗa wa maza da mata ko kuma kana kasan waɗanda ba za su haihu ba ɗan adam ba za su fita daga ɗayan waɗannan ba wa akbara sannan kuma sai Allah ya bada labarin cewa anna ma qaddarahu bainahuma abin da ya kaddara din nan tsakanin su tsakanin miji da mata na samun ɗa ko aka san haka min alwalid na ɗa faqad wahabahuma iyyahu shine ya ba su wannan kyauta ba wayensu ne ya ba su ba shi ya ba su wakafa bil abdi ta'arrudan limaqtihi an yatasakhata ma wahab ibn al-qayyim yace ya ishi bawa fuskantar fushi na ma'alicinsa ya dinga nuna wato fusata da abinda aka bashi da abinda Allah ya bashi abinda malai yake so yace idan aka baka ɗaya mace sai ka nuna baka su to kawai kana nuna ma Allah da ya maka kyautar ne kana fushi da kyautar sa kai sai abinda yake nuna ba shi zai ce ya ishi bawa haduwa da fushin Ubangiji idan ga nuna baya san abinda Allah ya bashi wa bada subhanahu bi dhikril inan yace nan kuma sai Allah ya fara da ambatan mata ya habu liman yasha'u inasa da su Allah ya fara Allah yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata zalla yace ya fara da su ne faqila so su cikin malamai suka ce jabaral laqudda domin rarrashi da su mata li ajli istiqbali alwalidain li makanati inna yace saboda wato li istiqbali alwalidain li makanati inna ana dan a nuna ya fara da su ne domin iyaye guda biyu suna nuna damuwa idan mata suke da shi sai Allah ya fara yace ina ba wanda na ga dama ƴaƴa mata zalla dan su iyaye su san cewa kuma aurata su san cewa Allah ne ya bayar kar su nuna damuwa kenan da rashin karɓar abin da Allah ya bayar wa kila wasu kuma suka ce sai ce wa huwa ahsan, wannan magana ta bi ita ce mafi kyau. Inna ma qaddamahunna, abinda yasa Allah ya fara gabatar da mata, li anna siyaqal kalam, saboda siyaqin maganar, annahu fa'ilun ma yasha'u la ma yasha'u al-abwan, saboda Allah shi ke aikata abinda ya ga dama, ba abinda iyaye biyu suka ga dama ba. To abinda ya ga dama ya bada ƴaƴa mata, shi ne zai gabatar da abinda shi ya ga dama, ba abinda su iyayen suka ga dama ba. Dan me fa innal abwaini la yuridani illa dhukura ghaliban, saboda su iyaye ba sa nufin komai sai ƴaƴa maza a mafi rinjaye. Wa huwa subhanahu qad akhbara, to sai Allah ta'ala ya nuna anan cewa annahu yakhluqu ma yasha'u, shi ke halittar abinda ya ga dama. Fabada'a bi dhikri simpli alladhi yasha'u, sai fara da simpli da ya ga dama ya halitta su ne mata. Wa la yuriduhu al-abwan, su kuma iyaye bi ba sa so a ba su. Sai ce wa indi wajibun akhar, ina da wata fuskar kuma a gurina. Wa huwa annahu subhanahu qaddama ma kanat tu'akhiruhu al-jahiliya, yace anan Allah ya gabatar da abinda jahiliya take jinkirtawa. Su yan jahiliya ba sa son iyaye mata, sai Allah ya gabatar da su anan dan a nuna maka waɗannan abubuwan da ba kwa su, to su kuma Allah ya gabatar da su ne akan gaba. Da su aka fara ne magana a aya, saboda su yan jahiliya suna jinkirta iyaye mata abin da su suke da rauni. Allah ya ce wa idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, in aka ba ɗayan su labarin zai haifi yamace sai ya wuni, an ya haifi yamace sai ya wuni, yana cikin bacin rai, yana cike da fushi, har ma ya tawara min alqawmi min su'i ma bushir, yana kuya cikin mutane saboda mugun labarin da aka ga masa. Sai Allah ya ce ni ke gabatar da abinda ni na ga dama, ba abinda ku kuka ga dama ba. Ni na gabatar da abinda ƴan jahiliya ba sa so, domin a kauda wannan maguzanci. Ashe kenan yanzu da za ka ga mutum bai son ƴamace, dan Allah samu matarsa ta haifi ƴaƴa mata ɗaya, biyu, uku, huɗu a jere, sai ga yana fushi, sai ga yana jin haushinta. To ashe ya ɗebo wancan burbushin maguzancin jahiliya, sannan ba da ita yake fushi ba, da Allahn da ya ba su waɗannan ƴaƴan yake fushi. Sai auna ya ga irin cin mai ladabi ne shi ko mara ladabi, domin mace abin da aka bata take baya. Shi yasa wata mata da mijinta tana haihuwar mata sai yake gudunta, yana musguna mata, sunansa Abu Jannat, sai ta faɗi wasu kalmomi da in ka ji suka tausaya mata. Ta ce mali abijin dalillahi a tina, yasa Abu Jandal baya zuwa gurina, ya ɗaurace min ya zallu fil baitin ladhi yalina, sai je ya zauna a gidan da ke kusa da ni, ma'ana gidajen kishiyoyinta, ya zamanta a can. Ghadbana, wai yana fushi, Allah na ni dalbanina wajen ba mu haihuwar ƴaƴa maza. Sai ta ce tallahi ma za ka fiye aidina, na rantse da Allah haihuwar maza ko mata ba hannun yake mu mata. Wa inna ma nu'ti alladhi u'tina, abinda Allah ya ba mu shi muke bayar, me na ma ciki ne laifin mu, abinda Allah ya ba mu shi ga da zai kore ta auro wata zai haifi ƴaƴa mata, kaga shi shi yake bayarwa. Allah kiyaye, saboda haka dai ɗan adam ya karɓi duk kyautar da Allah ya masa, saboda cikar mulkin Allah ne ta bashi. Sannan da kake son baka son ƴaƴa mata, wani yana neman ya samu macen ya mallaka ya rasa, don wani an kaddara ba zai haihu ba. An ban labarin mutumin da ba a taɓa kokari a gidansa ba, ya nemi ɗa ya rasa, sai wata kawai mutune banza ta zo ta ce ai shi ya mata ciki, ko ba shi ya yi ba, to da ka dole ya karɓa. Shi kuma wai don tunanin don ya samu ɗan dai sai ce ya yarda. Daga ran da ya ce ya yarda, ba a kwana biyu ba ta yi ɓarin wannan ciki, saboda Allah bai ga dama ya mallaki ɗan ba. tunda bai ga dama ba ba zai yi ba shi sa ƙarshe yace innahu alimun lalle shi Allah mai yawan sani ne qadirun mai cikakken iko mana in ya kaddara ma karbi kawai ka miƙa wuya amma in ka ja za ka ga ba daidai ba Allah ya samu dace wallahi wa alamu